sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio Amfani, Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da kuma Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 27 ga watan Afrilun shekarar 2019. Shugabannin mabiya ɗarikar Katolika a ƙasar Sri Lanka sun soke tarukan ibada da aka saba yi a ranar Lahadi a duk faɗin ƙasar, bayan da jami'ai suka bayyana cewa akwai barazanar kai ƙarin hare-hare a ƙasar ta Sri Lanka. Wannan mataki da shugabannin suka dauka na zuwa ne kusan mako guda bayan hare-haren ƙuna bakin wake da aka kai a ranar Easter a wasu mujami'u da otel-otel wadanda aka dora laki akan mayaka masu ikrarin jihadi.
Now at the moment we have said we will not have any masses right now until further notice.
Shugaban mabiya ɗarikar ta Katolika a ƙasar ta Sri Lanka kenan Cardinal Malcolm Ranjit yake cewa a halin da ake jiki ba za mu yi tarukan ba har sai abin da hali da zaran mun yi nazari muka ga cewa ba za a sake samun hare-haren ba, za mu iya bakin kokarinmu domin mu tsare rayukan jama'a ta yadda za mu koma tarukan addu'o'inmu a hankali. A jiya Juma'a, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta daga matakin gargaɗi ga Amurkawa da su guji ƙasar ta Sri Lanka daga mataki na 3 zuwa na 4, inda ta ce 'yan ta'adda na da burin ƙara kai hare-hare musamman ma a wuraren da mutane ke yawan taruwa domin shakatawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan wata takarda da ta yi watsi da shirin nan da ke sa ido kan cinikayyar makamai a tsakanin ƙasashe, wacce Majalisar Ɗinkin Duniya ke kula da shi, inda ya kwatanta shi a matsayin barazana ga Amurka wacce ƙasa ce mai cin gashin kanta. Shugaban Trump ya bayyana hakan ne a gaban dubban jama'a a Indianapolis yayin da yake jawabi a taron ƙungiyar nan mai kare muradun waɗanda suka mallaki bindiga Amurka ta NRA wanda ake a shekara-shekara. Trump ya yi kira ga 'yan majalisar dokokin ƙasar da su daina sabunta wani yarjejeniya, inda ya nemi da su dawo mai da ita domin ya jefa ta ashara. Jawabin na shugaba Trump ya faranta wa mahalarta wannan taro rai, inda har jama'a suka tashi tsaye domin yi masa jinjina ta musamman. Sai dai masu goyon bayan wannan yarjejeniya ta takaita cinikayyar makamai sun ce shirin baya wata barazana ga haƙƙin mallakar bindiga da doka ta baiwa Amurkawa dama. Maukacin guguwa ta biyu da ta afkawa ƙasar Mozambique cikin makonni 6 ta halaka mutum guda, kana ta lalata gidaje da dama tare da tumɓuke tirakun wutar lantarki a cewar hukumomin ƙasar. Guguwar wacce aka wa lakabi da Kenneth ta sauka ne da yammacin Alhamis a arewacin ƙasar, tana tafe da iska mai gudun kilomita 220 cikin sa'a guda, lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi hanzarin fitar da gargaɗin yiwuwar samun ambaliyar ruwa.
Mozambican authorities evacuated thousands of people, which we hope.
Daya daga cikin jami'an bada agajin gaggawa na Majalisar Ɗinkin Duniya kenan take cewa hukumomin Mozambique sun kwashe dubban mutane, matakin da muke fatan zai rage adadin mutanen da za su rasa rayukansu. Ita ma ƙasar Tanzania, wacce bata taba fuskantar irin wannan mummunan bala'i ba, ta fitar da gargaɗi ga 'yan ƙasar. Hukumomin ƙasar ta Mozambique sun ce mutum ɗayan da ya rasu wata mata ce da bishiya ta fada a kanta a birnin da ake kira Pemba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 4. Yaƙin da Khalifa Haftar ke yi, wato jagoran Dakarun da ke adawa da gwamnatin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da ita a Libya, na fuskantar koma baya kamar yadda rahotanni suka nuna a jiya Juma'a, inda bayanai ke nuni da cewa Dakarunsu sun fara janyewa daga wasu yankunan birnin Tripoli da ke kudancin ƙasar, sanadiyar tsananin fafatawar da ake yi. Shugabannin gwamnatin da kasashen duniya suka amince da ita sun yi watsi da wani yunkuri na shiga tsakani da wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya na musamman Gassan Salama ke yi a bayan fage, na neman a tsagaita wuta inda suka yi ikrarin cewa a yanzu suna da ƙwarin gwiwar iya rike ikon babban birnin ƙasar. Watanni sun ce dukkan bangarorin biyu sun yi amfani da manyan makamai a batakashin da aka yi a jiya Juma'a ciki har da bindigogin da suke iya kakkabo jiragen sama na yaƙi. Wannan yanayi na sabon fada da aka shiga ya ƙara jifa al'ummar ƙasar da ke tagayyara sanadiyar yaƙin a cewar mazauna birnin na Tripoli. Hukumar lafiya ta duniya WHO ta ce adadin mutanen da suka mutu zuwa yanzu tun bayan barkewar wannan fada a ranar 4 ga watan Afrilu ya kai mutum 278 yayin da sama da 1,400 suka ji raunuka.
Kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na a bari ya huce.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce.
Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani.
Thank you.
asaba barka da asaba da fatar an waye gari lafiya
a lafiya talau wallahi mun waye gari lafiya limi
ya new york ya mai fura
alhamdulillah fura aljanna ai tana nan tana kika
ai to yau kan dole mu bude wannan fili daga jinjina ma mai fura aljanna
eh
mun kori fura
haka dai wai da bature da baturiya ta sha fura aljanna sai ta ce fura tallahi
sai da fura tallahi kila ta sha barkono ta sha yaji
ta sha yaji
ta sha
amma kuma ta sha dadi
ta sha dadi amma gaskiya ni zan rubuta mata wasika ta musamman ce fura na dadi amma rage barkono
Allah sarki
saboda kowa wanda yake iya sha ya sha amma barkono yana yawa baba
Allah sarki
a gama mai fura aljanna
to fura aljanna insha Allah hajiya sa abin fura aljanna
sanan muna godiya kwarai da gaske Allah ba da kasuwa
amin summa amin
to baba bari mu bude filin gaishe-gaishen kamar yadda muka saba da waɗannan gaishe-gaishe da suke hannuwan mu bari mu fara da waɗannan da suke auren raki akwai auren Alhaji Sani Abdul Wahabu Kayinji shi wato Alhaji Sani Abdul Wahabu Kayinji zai auren yar shi Rashidatu Sani da kuma angonta Nura Dahiru zai auren ne a unguwar Kanawa Bakuri da karfe 2 na rana
wato
eh jihar Katsina kenan
Allah sarki
eh can kusa da kauyen mu na can kusa da kauyen mu to Allah ya sa an yi adace sai kuma auren ma dawakin Katsina Alhaji Hamza Abubakar shi kuma zai aurar da ƴaƴansa ne Hassan da Husaini su kuma za a yi a garin Katsina cikin garin Katsina da karfe 11 na rana duka yau za a yi yau Asabar
Allah sarki
to Allah
zaman lafiya
to kuma muna mika gaisuwa fata alheri da taya murna ko kuma zan ce barka haihuwa ga Sani Mafara shi kuma ya samu karuwa inda aka haifi Aliyu Allah raya Aliyu ba Aliyu Mustafa Sokoto ba jikan shi
Allah sarki to akan haka wato akwai kanina da ake ce mai Faisal Sani Makeri wanda shi kuma ya samu karuwa a mako da ya gabata
to
an samu da namiji kuma an sa masa suna wato Siba
to Allah raya Siba
da kuma Alhaji Gurun shi kuma matarsa ta samu karuwa duka dai Allah ya raya abinda aka samu ya kuma musu albarka
sa kuma su zama menene ake cewa mummune masu masu kula da iyaye ko
haka yake haka yake
Kinyara annanana haba yara manyan gobe yanyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta irin haka Allah ke so haba yara manyan gobe shin yara in mu ne yau to yara ku ne gobe haba yara manyan gobe haba yara annanana to gara ku taka yara kuma gara ku tafa yara ku bi malaman makaranta yan yara ku bi ma iyaye ku lura da aiki mai kyau ku lura da aiki mai kyau irin haka Allah ke so yan yara manyan gobe haba yara annanana yan yara manyan gobe yan yara
to akwai kuma gaishe dake hannunka
haka yake to gaisuwa ce wacce ko kuma gaishe ne da suka fito daga wurin Bala Muhammad Damban jihar Bauchi yace da farko ina gaida Alhaji Garba Mai Rago Asaba da kuma shugaba Haruna Muhammad Katsina da Alhaji Haruna Bibi Tarmasuwa da Yakubu Abdullahi Damban sai kuma shugaba Iliya Mai Shayi Garkuwan Daura wato garkin Daura da Hamidu Kalala Buwa a Niger sai kuma kalmete wato mai kose kenan a bakin kasuwa Damban ga sakatare janar Inuwa Gwate Gumau da shugaba Manu Jingi MJJ tashar mota Misau da Sile Maina Maiduya bakin kasuwa Damban yace da fatan su duka suna lafiya kuma suna cikin koshin lafiya
to akwai kuma wannan wasiƙa da ta fito daga hannun abokin aikin mu Mustafa Nasir Batsari wanda yace assalam sakon fata alheri zuwa ga Alhaji Haruna mai adashe wanda zai aurar da diyarsa a yau Asabar dinnan a sabon garin Kwantagora haka kuma wani sakon fatan alherin ga Alhaji Abdullahi Faiko Jarman Mina, wanda shi ma zai aurar da ƴaƴansa mata guda biyu, wato ya riga ya aurar da ƴaƴan nasa mata guda biyu jiya Juma'a a garin Mina. Sai sakon fata alheri ga Hamisu Mati Zoologi Batsari da Sarkin Ruman Batsari Alhaji Tukur Ma'azu da Manawan Batsari. Allah ya sa duk dai waɗannan sunayen mukaman sarautar nan na faɗe su daidai na Batsari, Alhaji Abdurrashid Ma'azu, dukan su da fatan alheri. Allah kuma ya bar zumunci daga wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari daga Mina. To duk muna gaishe su. To baba, kaga waɗannan sunaye akwai waɗanda suke yawan aiko mana da sakonnin gaishe-gaishe, muna kuma godiya kwarai da gaske. Muna kuma fata banda su ma za mu ƙara samun ƙarin masu rubutuwa. Duk da yake aka ce wai duk kirkin ka baka game kasuwa da gaisuwa.
Amin wa.
To sabili da haka, duk da yake dai muna samun ɗaruruwan waɗannan wasiƙu waɗanda raban su ya rantse su suke fitowa.
Haka yake.
To akwai waɗanda
kuma idan mutum ya ci gaba da aikowa wataran
zai dace. To sai dai akwai abin da na lura da shi baba, cikin waɗanda kusan kullun ina tsammani akwai waɗansu da a rana za su aiko da gaishe-gaishen nan su goma, wasiƙar gaishe-gaishen su goma, amma kuma sunayen ɗaya. Mutum zai iya aiko da goma a rana ɗaya, amma sunaye ɗaya, wato email ɗin ɗaya ne zai ta aikowa ya aikowa. To akwai abin da na lura da shi, sunayen da suke aikowa kusan kowace rana suka aiko sunayen ɗaya ne. To mai yiwuwa ne wannan wasiƙa sun riga sun rubuta ta ne kullun kawai sai zai
suna turowa ne kawai
wannan sunayen ɗaya ne, ba ƙarin ɗaya, ba ragi. To mutanen nan mun ƙara gaishe su. To ko dai a sake waɗanda ake aikowa ko kuma mu ta jefa waɗannan wasiƙun mala.
To su ma sun ji sun gane ke da sannan kuma dole ne a ba saura kuma dama su ma su ga shigowa.
In dai suna so a ci gaba da karanto wasiƙun su, to garin da yawa kai ba shi ne aka ce duk kirkin ka baka iya gaba kasuwa da gaisuwa ba, kai baba
kasuwancin ka je ba.
Yanzu aka ce misali yanzu kai a baka dama, a baka wata ɗaya ma kana gaida ƴan Ghana, zaka gama baki ya kace waɗanda ka sani
na isa.
To muna godiya kwarai da gaske ga waɗanda suke aiko da wasiƙu, amma kar a ta sunaye iri ɗaya kullun da saboda mutane su ma su ji sunayen su. Kasan kwanaki muka yi babban bako, wato shi Alhaji Shehu Abdullahi Jangebe, Turakin Jangebe ɗin ya kawo mana ziyara hannun wannan zauren, inda ya ba mu labarai, ya kawo mana tsaraban labarai dai 22. Muka samu dai muka ji hudu a kwanaki biyu. Yawwa, to cikin wannan makon kuma sai muka tattaɓe shi domin ya ba mu waɗansu daga cikin labaran nan. To shi zai bi da labarin nan yau. Kuma bari mu ɗauko wannan labarin na ganin aljanin baka ne a zamfara. Ya labarin yake ne, ina baka ne ya ga? Wa alaikum salam. Ina baka ne ya ga aljan?
Abin da ya faru a lokacin da aka ce an kaddamar da shari'a a jihar Zamfara,
eh,
sai ta hawa suka tafi da kayan kasuwancin su suka sayar. To ganin da zafara gari ne mai albarka sai ka kasuwanci. Sai suka mai da wurin yanzu haka ma ana kira wurin kasuwar Kanawa.
To suka koma wurin da zama baki ɗaya ko kuma?
Suka koma a gusa zafara da zama.
Eh.
Wani bakarin daga kesu sai ya kama gida a wata unguwa. Ya je kan wani uku iyalansa ya haji a wajen. To a unguwar akwai wada. Sannan kuma akwai famfo na ruwa. Wani da asuba ake sako ruwa idan hanji ya ce a rufe saboda yara da suke tari. Famfon nan kuma saboda yara suke kwanna an gani na kusa. Yadda yara ba za su kai masu bude. Hannunsu ba zai kai ba. A ranar hotunan ta shi da asuba babu ruwa. Ashe shi ma wada babu ruwa a gidansa.
Shi ba kuma
kamar ko sai famfo ne bi ruwa. To wala da yazo famfo shi ne ya kowa zai bi ruwa tun da su ba. Shi kuma kai sai ba zai kai bude famfo ba ta bawa an daga sai wani yaran cewa ta da kan famfo.
To ba.
Sai koma gege guda ya aje bokitin sa ya zauna.
Yana jira
wani babban mutum wanda hannun sa sai zai bude masa yaki ba.
Eh.
Sai kuma malam Bakano sai ma ba ruwa a gidan ka yi tamako. Kan famfo sai kake hange kana ganin kariya kowa za ka mu layi. Ya zo bokitin sa zai yi ruwa kawai sai ji a gefen sa kasa da shi an ce za ta mura na riga ta ni ka bude mai ni ba kafin sai ka bi ba.
Eh, shi kuma ma ba da ma bai mai ko ba ya roka ba.
Wada ke ji sai duba ya samu sun kasa da shi aka sai dokar aljini ne. Ba ka sanu sai yake ke. Sai ban magana yake yana cewa don Allah ku yi hakuri mutanen ku yau sai ku kuke ganin mu ma ba ganin ku.
Bai gan shi ba ke dan.
Bai gawa da ya zo na yana jiran wani mai tsawo zai yi bude a yi a yi mai. Yana zo mai bude sai ji kawai can gefe ake ka yi hakuri ba da su yi haka ka bude mai zai ba kafin ka riba. Sai ko ta ajiye ne yake cewa Allah ku yi hakuri mutanen ku yau sai ku kuke ganin mu ba ganin ku. Sai da ku sha shi a cewa ne ka bude shi ba na riya kai.
Shi kenan ba shi bai ɗibi ruwa ba shi kuma wada bai samu wanda zai buɗe mishi famfo ba kenan. To ka kuma so ka ba mu labarin bankwanan ɗan Sokoto da malaminsa a Borno.
Da malaminsa a Maiduguri ba.
Eh.
To Allah ba ki yanzu son a da. Idan ana neman karatu.
Eh.
Sai an je gabas. Don haka daga wajen jan sakwatozan faɗaɗe da ina inda ana neman karatu na ilimi na addini ƙur'ani da sauransu sai ake sai an je Borno. Kuma a lokacin ana tafiya ƙasa ne. Ɗan Sokoto ya yi shirin sa sai ya taho zai je neman ilimi a Borno. Yana tafiya har ya isa Borno. Ya je samu wani malami ya zauna ya bi tsofa da karatu. Ga ba Sokoto ba kisa ba a Majaya. Kan ci haka. Ya samu ya sauke ƙorami. To sai ya sa lokacin da zai koma gida aka sa rana. Ranar ta zo ta sakwato ya ɗauki kayansa ya zo wajen malami ya fito malam na zo banko na samu tafi. Sai wasu babu ne fi aka tara almajirai na aka yi masa addu'a aka yi masa fata alkhairi. Kuma ne ke to jama'a ku tashi mu je mu raka ɗan Sokoto. Aka tashi aka tafi aka raka ɗan Sokoto. Bayan malam inda zai malam zai tsaya tsaya nan aka sake sallama aka sake wa ɗan Sokoto addu'a. To shi ne malam sai yake tambayar ɗan Sokoto. Yake to ɗan Sokoto da ka kuma sai yaushe ya koma gida. Ɗan Sokoto sai ya ɗaga kai ya duba ya dubi nisan Sokoto da Borno. Ya ga dai abin da ya zo neman ilimi ya samu. Yana ganin cewa shi zai sake dawo Borno.
Ko me zai dawo da
shi? Ita ma na nufi ta saka ta kayi shi ya ce ita ana shiga ta ma na ina ga nufi rena yana ko.
Kwa hado.
Ina ina ɗan saka ta fito ana shiga ta ma na ni dai abin da ne zuke gada Borno na samu. Kwa ku sake dawowa Borno kai kuma ba ka bari almajiran ka kace sai ko ta samu dani don haka ina ga nufi rena yana ko.
Sai lahira za ku gamu. Shi ke nan.
Sai lahira za ta ki.
To Alhaji mun gode da wadannan labarai yawa yau kuna biki a gidanku.
Eh haka ne Malam Magret. Yau in Allah ya so idan Allah ya kai mu karfe 12 da rabi akwai a daura auren Aminatu da Abubakar da kuma Abbas da Amurka mara ma'aikatu.
To kai ƴan matanka ne biyu zaka aure ko kuma ƴan maza ne biyu, waɗanne ne naka a ciki?
Duka namiji ne da mace ɗaya, amma din shi ne ya yi ta Amina ce.
Da wa da kanwa za a aure, zaka aurar, zaka kuma za a aurar, za a auro. Za a aurar a kuma auro.
Haka kuma za mu haɗa tare da sauran ƴaƴan a kanina da za a haɗa gaba da sai a yi ta lokaci
ɗaya. Lalle kan za a yi biki Alhaji.
Lalle.
A ina ne za a yi auren?
Don jebe ne a nan gida na nan gidan na shirin sarki don jebe a nan gidan Allah ya kai mu.
Yawa to Allah ba da zaman lafiya, Allah ya sa an yi a dace. A tashi bukukuwa lafiya, a gaba lafiya. Muna masu fata alheri baki daya. To an gode amarya, Allah ba da zaman lafiya. Na ga lokaci ya fara daga bana da sabbi da haka nan zamu ja burki yanzu a madadin
baba ya kuma ce
alheri yake muku, fata alheri da kuma fata Allah ya bamu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri.
Shan shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can anjima da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.